الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديتا تبت الله تبارك وتعالى لدكم ولدنجينيه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 30 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1434 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 13 ga watan 3 shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau ce makon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 9 a bangaren lissafi suratul tauba ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am a
wannan hadisi ma muslimi yake cewa man ma da wuce da
to duk da cewa ban ida fahimtar ba tambayar ka kamar daga cikin masail kin da aka fitar a gargashin hadisin na cewa fihi tafsiru qauli la ilaha illallah wai hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nara duk wanda ya mutu halin yana bauta ma wani Allah subhanahu wata'ala makumar shi ita ce wuta har abadan abada dan kar kai tsammani in ya shiga zai fita saboda duk wanda ya mutu akan shirka wannan Allah ya haramta masa gidan aljanna makomar shi ita ce wuta kamar yanda nasi na alqur'ani ya tabbatar da haka to shine an uwa yake cewa daga cikin masail kin da malamai suka fitar a gargashin hadisin ko mu ce alfawaidul mustafada min alhadis kasancewar shine wai fihi tafsiru qauli la ilaha illallah kwarai da gaske fassara ta la ilaha illallah fassara wanda take ta hakika kasancewar ta ce duk wani abu wanda yake mai sunan ibada a sarrafa shi zuwa ga Ubangiji subhanahu wata'ala saboda ita la ilaha illallah ba ta tabbata sai ka kadaita Ubangijinka da ibada tare da kuma kafirce ma duk wani koma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala kai kudirin cewa baya halatta a sarrafa ma wani abu mai sunan ibada na'am
ita da dai kuma kana cikin ayoyi ba kuma mata
na'am
ko da naka sai an yi ta
wai dangane da yin bismillah shin a kowace raka'a sai kai bismillah kasancewar haka yafi dacewa kamar yanda malamai suka tafi saboda me yasa in ma ka dauke ta akan cewa aya ce mai zaman kanta a farkon Fatiha ba ta daga cikin adadin ayoyi 7 na suratul Fatiha shi ko yin bismillah a farkon kowace sura sunna ne an gane ko kenan dan haka a raka'a ta farko da ta biyu da ta uku da ta hudu gaba ɗaya sai kai bismillah idan sallah ce mai raka'a hudu illa kasancewar dadin fa'ida kamar yanda bayani ya gabata a darasin mu bayyanar da ita sabanin sunna ne lalle zaka iya bayyanar da ita amma ta fuskar karantarwa kamar yanda shi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yayi sallah da jama'a ta sahabbai a bayansa bayan gamawa sai yake cewa inni la ashbahu kum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na fi ku kamanta sallah yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma sai yayi bismillah a bayyane hadisi ne kuma ingantacce illa kasancewar malamai suka rinja yadda hadisin Anas akan hadisin Abu Huraira suka ce in har ma manzon Allah ya bayyana to ta fuskar karantarwa ne kamar yanda aka samu wani lokaci yana bayyana aya daya a inda ake karatu a goye kamar yanda aka samu wasu adadi daga cikin sahabbai suna bayyana du'a'ul istikta ba dan komai ba dan karantar da mutane su san cewa ga addu'ar da ake bayan kabbara ta harama kafin karatu kamar yanda kuma Abdullahi dan Abbas a sallar gawa ya karanta Fatiha a bayyane da a gama sallah yace na karanta Fatiha a bayyane dan ku san da cewa karanta Fatiha a sallar gawa karantarwar annabin ku ce sallallahu alaihi wasallama don haka indai bismillah ce a farkon kowace Fatiha sai kai ta haka farkon kowace sura idan zaka yi amma isti'aza ita ce wasu malamai suka ce a kowace tsayuwa sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim to amma magana dai mafi rinjaye saboda dai duk sallah dai karatu ɗaya ne don haka in kai isti'aza a farko to ba magana a raka'a ta biyu sai ka sake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim na'am dan uwa yake cewa da ya fito ya ga wata mu kuma mun ce yau 30 ga watan Rabiul Akhir to lalle takan iya yiwa ba mu da labari wata ya tsaya jiya ha ɗaya ga wata ne ko kwarai kenan jiya 30 ba ɗaya wata ya tsaya yau kenan ɗaya ga wata tambaye shi a nan kasancewar yau ɗin wata ya kama yau za a iya cewa ɗaya a ƙa'ida ta musulunci sai ya kwana za a ce ɗaya amma tunda jiya ya tsaya kenan yau ya bayyana a fili yau sai mu ce ɗaya ga watan kenan Juma'a da Lahadi na'am a sallah ko amin lokacin da ake binne mamaci babu wata addu'a ke bantacciya wanda ake masa illa kasancewar wanda yaji kunci shigar da mamaci cikin kabari shine aka sunnanta masa yace bismillahi wa ala sunnati rasulillah ko yace bismillahi wa ala millati rasulillah bayan gama binne mamaci shine aka sunnanta mana yi masa addu'a wanda kowa zai masa addu'a iya addu'ar da zai masa Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbitu Allahumma ghfir lahu Allahumma sabbitu inda larabci zaka yi idan ku da yaran Hausa zaka yi misali sai ka ce ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa da cicciya ya Allah ka gafarta masa ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa domin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu a hadisi ingantacce riwaya ta Usman manzon Allah yake ce Usman yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza faraga min dafnil mayyit waqafa ala qabrihi fa qala astaghfiru li akhikum wa sallu lahu at-tathbit fa innahu la'ana yus'al yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya gama binne mamaci manzon Allah sai ya tsaya akan kabarin sai ya faɗa ga jama'ar da suka halarci wannan jana'iza ku roƙa ma dan uwanku gafara ku roƙa masa tabbacin bada amsa manzon Allah yace fa innahu al'ana yus'al domin a yanzu ana masa tambaya to dan haka kenan da yace istaghfiru li akikum iya abinda zaka faɗa sai ka ce Allahumma ghfir lahu da yace wasallu lahu at-tathbita sai ka ce Allahumma sabbitu ya Allah ka tabbatar masa da amsa mai dacewa ha idan mace ce ce sai ka ce Allahumma ghafir laha Allahumma sabbitha da me rikin zaka canza Allahumma ghafir laha Allahumma sabbitha in su bi ne kenan Allahumma ghafir lahumma Allahumma sabbithuma idan maza ne da yawa kenan Allahumma ghafir lahum Allahumma sabbithum ko in maza ne da mata a kutse idan ku salla mata ne sai ka ce Allahumma ghafir lahunna Allahumma sabbithunna نعم
أنا كنت تفسير آيات تأييد تلاتين وقت سورة الأعراف فأرسلنا عليهم
وإذا غني إلى آية تقبات في سورة الأعراف فدر الله سبحانه وتعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها وما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين ma'ana wannan aya ta ƙarshe kenan fa arsalna alaihim tufana bayan cin da Allah yace tabbas mu ne muka damki fir'auna da mabiyansa da shekaru waɗanda suke na fari sai yace wa laqasim min al-samarati da tawaya ta ƴaƴan itace la'annahum yadhakkarun ubangiji ta'ala yace dan su tuna su wa'azu to daga cikin adadin azabar da Allah ya damki Fir'auna da mabiyansa shine Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana sai muka aiko musu da ruwa wanda yake mai kurara in aka ce tufan shine ruwa wanda yake mai yawa wanda a Hausa ake cewa ruwa kaman da bakin ƙwarya dan haka ruwan da ya halaka duniya wanda Allah ya taimaki annabi Nuhu alaihi salam da wannan ruwa akan wanda suka kafirce masa Allah ya kiraye shi da cewa tufa danga da shine ake kira da ruwan tufa ne kenan shine Allah ya ce fa arsalna alaihim tufana sai muka aiko musu da ruwa wanda yake mai kurara sai yake cewa wal jirada wato da fara wal kummala wato da gurdumas waddama ubangiji ta'ala ya ce da jini ayatin mufassala ubangiji ta'ala ya ce ayoyi ne waɗanda suke abin rabewa ma'ana daki-daki ɗaya bayan ɗaya ba dukansu bane ba suka zo a lokaci guda a ɗaya bayan ɗaya idan Allah ya kama su da wannan uquba ba su wa'azu ba sai wata ta biyo baya idan wanda ta biyo baya ba ta saba suka shiga hankalinsu sai wata ta biyo baya to dangane da fara wasu malamai suke cewa duka dai akwai bayanai waɗanda suke babu wani tushe tare da su na cewa fara Allah ya turo musu wanda kasancewar ba ma abinda mutum ya tanada hatta da naman jikin shi ci take da cewa kuma duka ruwan shan su aka wayi gari ya zama jini lalle waɗannan duka babu wasu dalilai akan haka da abdafadi'a wato shine kwadi domin lafazin abdafadi jam'i ne na abifda wato shine kwado kenan ubangiji ta'ala ya damke su da irin wannan uquba wanda a ƙarshe dai uqubar Allah ya halaka fir'auna da mabiyansa wato shine durmiyar da su a cikin teku shine Allah ya ce fastakbaru sai suka yi girman kai dangane da duk abinda muka damke su da shi na uquba ba su shiga hankalinsu ba balantana su gaskata manzannina ubangiji ta'ala ya ce wa kanu mujrimina ko kuma wa kanu qauman mujrimin sun zamanto jama'a ne waɗanda suke masu tsaurin kai darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya ƙarshen aya ta 74 kai tsaye insha Allah za mu tashi farkon aya ta 75 a'udhu billahi minash shaitanir rajim qala Allah tabaraka wa ta'ala ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب Ubangiji ta'ala ke cewa wa minkum wato na daga cikin munafikai man ahada Allah wanda ya ma ubangijinsa alƙawari yayin rantsuwa da Allah la in atana min fadlihi in har Allah ya bamu daga fadlarsa ma'ana ya wadatar da mu muka shiga cikin jama'a la nasaddaqanna yace lalle ne yace za mu dau wani kaso daga cikin wannan dukiya mu bayar da shi fi sabilillahi wala nakunanna minas salihin kuma za mu zamanto daga cikin bayi nagari masu biyayya ga ubangijinsu wannan alƙawari ne yema Allah sai yace falamma atahum min fadli lokacin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su daga fadalarsa ma'ana ya wadatar da su bakinu bihi sai suka yi ruwa da abinda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada musu na ni'ima wata wallau suka juya baya game da yin imani da shi wa hum uridun ubangiji ta'ala yace halin suna masu gujirewa dangane da fadar Allah subhanahu wa ta'ala wannan sifa daga cikin sifofin munafikai shine saba alƙawari tsammaninka wanda ya saba alƙawarin ubangijinsa akwai wani alƙawari wanda saba shi zai gagare shi bayan da za babu wani alƙawari da zai gagare shi nan alƙawari suka ma ubangiji subhanahu wataala daga cikin munafikai yace in har Allah ya wadatar da shi yace to zai dau wani kaso daga cikin wannan dukiya yayin sadaka da ita kuma zai zamanto daga cikin bayi waɗanda suke na gari Ubangiji ta'ala da yake na daga cikin sifofinsa cika alƙawari ma'ana Allah bai yi saba alƙawari alƙawarin da ya ma Allah Allah ya cika masa wannan alƙawari amma kuma shi sai ya saba shi ne Allah ya ce falamma atahum min fadlihi lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ba su daga fadalarsa ma'ana ya wadatar da su bakilu bihi sai suka yi ruwa da arzikin Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata wallau suka juya baya game da imani da shi wa hum muridun halin suna masu gujirewa to dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana na daga cikin alamomin munafiki shine saba alƙawari kamar yanda a wani hadisi yake cewa ayatul munafiki salasun idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan ash-shahid wa idza wa'ada akhlaf idan yayi alƙawari to zai saba wannan alƙawari akwai wata doguwar kissa wanda ake cewa wai wani ne daga cikin sahabbai ana kiran shi Sa'laba wanda talauci ya mamaye shi wanda kasancewar daga an gama sallar asuba kai tsaye sai ya tashi ba tare da ya tsaya yayi azkar sai ya koma gida dan Allah ya tambaye shi menene sababi sai yake cewa ya rasulullahi talauci ne ya addabe ni zani na detak wanda da ni da matata wato baki baki muke yanzu in na koma zan ba ta tayi sallah da shi yace manzon Allah ya masa addu'a Allah ya wadatar da shi manzon Allah ya masa addu'a Allah ya azurta shi ya cika daji da shanu da raƙuma da tumaki da awaki da yana halartar salloli sai ya daina sai ma juma'a juma'a wanda har ma ya fita daga garin Madina sai ya zamanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura lokacin zakka ya bada zakka sai ya diba waɗanda suke kanjamammu ya bada aka kawo manzo Allah ya ce bai ya bukata har aka zo zamanin Abubakar ya dauko sadakar shi ya kawo Abubakar ya ce bai amsa aka zo zamanin Umar Umar ya ce sadakar da manzo Allah bai amsa ba Umar bai amsa ba ni zan amsa shi ma Umar yake amsa a ƙarshe dai ya hallaka ya tabe to wannan kissa kwata-kwata bata inganta ba an gane ku kwata-kwata bata da asali wannan dai sifa ce ta munafiki Allah yake nuna mana shine saba alƙawari dan wannan sifa kar kai tsammanin ta wuce har yau akwai ta akwai mutumin da zai ringa addawal ya ringa ma Allah alƙawari in har na samu kaza sai nayi kaza to da zaran Allah ya wadatar da shi in yaso sai ya juya baya wanda abin da ya dace in ka ma Allah alƙawari to ka cika wannan alƙawari kamar yanda Allah ya ce mana wa auqu bi ahdillahi idza ahadtu ku cika dangane da alƙawarin Allah in har kun kulla alƙawari tsakanin ku da shi kamar yanda ya ce mana wa bi ahdillahi auqu game da alƙawarin Allah ku cika ya ku jama'a ta mu'minai da fadarsa ya ayyuhal ladzina amanu auqu bil uqud dan haka kenan sifa ta mu'minai cika alƙawari sifa ta munafikai saba alƙawari shine sai yace fa aqabakum nifaqan fi qulubikum ubangiji ta'ala sai mai musu gurbin ko kuma kace wannan saba alƙawari fa aqabakum wato sai mai musu da nifaqal munafirci fi qulubihim a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu har izuwa ranan da zasu hadu da ubangiji subhanahu wata'ala shine yini wanda yake na alkiyama bima akhlafu Allah ma'ana dangane da abin da suka saba ma Allah ma wa aduhu game da alƙawarin da suka masa wa bima kanu yakribun haka nan a sababin abin da suka kasance suna ƙarya suna jinginawa ga ubangiji subhanahu wata'ala kenan anan kasancewar saba alƙawarin da suka ma Allah menene sakamakon da ya biyo baya shine yace fa aqabahum nifaqan ubangiji ta'ala sai ya bi bayan su da munafirci fi qulubihim a cikin zukatansu ma'ana Allah ya dasa cuta ta munafirci a cikin zukatansu wanda wannan wata uquba ce ta musamman wannan uquba kuma ila yawmi yalqawnahu har izuwa ranar haduwa da ubangiji shine ranar mutuwa ma'ana ubangiji ta'ala ya sha makanci tsakanin su da tuba wannan munafirci ya samu gunzama a cikin zuciyarsu saboda daman alama ce ta munafiki saba alƙawari a farko ma daman ba su da niyya shine kamar yanda Allah ya bayyana mana anan shine yace fa aqabahum nifaqan ubangiji ta'ala sai ya maye musu da nifaqal munafirci fi qulubihim a cikin zukatansu ila yawmi yalqawnahu har izuwa ranar da suke haduwa da ubangiji shine ranar mutuwa a takaice Allah ya sha makance tsakanin su da tuba bima akhlafu Allah a sababin sabawar da suka ma ubangijin su ma wa aduhu abinda suka masa alƙawari kenan anan Allah yana nuna mana illar me yasa Allah ya dasa cuta ta munafirci a cikin zukatansu ya tabbatar da ita alƙawarin da suka saba masa shine ba anan sababiya ce kenan bima akhlafu Allah a sababin abinda suka saba ma Allah ma wa aduhu na alƙawarin da suka masa wa bima kanu yakribuna haka nan a sababin abinda suka kasance suna ƙarya suna jinginawa ga ubangiji subhanahu wata'ala an gane ku ƙaryar da suka masa kenan sun yi alƙawarin cewa in Allah ya wadatar da su to za su dau wani abu su yi sadaka kuma za su zamanto daga cikin bayi na gari sai Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum shin wai su munafikai ba su yi sanin anna Allah lalle ubangiji ta'ala ya'lamu sirrahum na sanin abin da suka koye a cikin zukatansu wa najwahum da shawarar su ba san da cewa ubangiji ta'ala yana sane da haka sun fito hili sun bayyana cewa in Allah ya wadatar da mu mu ma za mu ringa taimaka ma addinin sa kuma za mu zamanto daga cikin bayi na gari amma Allah ya cika musu alƙawari suka saba masa to shine anan Allah ya ce alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum shin ba su da masaniyar cewa Allah na sanin asirin su ma'ana abinda suka koye a cikin zukatansu wa najwahum wato da shawarar su abinda jama'a suke koyewa su tattauna tsakanin su shin ba su san cewa Allah yana sane da haka wa anna Allah allamul ghuyub shin ba su san da cewa ubangiji ta'ala shine mai matukar sanin duk wani abu wanda yake fakeke kenan dan haka bayyanawa da rashin bayyanawa wannan dukkan ne duk wani mai niyya ta kwarai ubangiji subhanahu wata'ala ya san da niyyar shi an gane ku karkai tsammanin abinda ka fito fili ka bayyana ma jama'a sabanin abinda yake cikin zuciyarka cewa zaka koye ma Allah tun can ma da suke alƙawari da Allah cewa in Allah ya wadatar da su za su taimaka ma addininsa can ma ba su da kyautawar niyya don haka wannan kuma uquba ta biyo baya wannan shine wato sakamako wanda ya dace duk wanda ya saba ma Allah subhanahu wataala alkawali to ubangiji subhanahu wataala zai mai masa gurbin da wani bala'i kamar yanda hadisi ne yana cikin sahihai ne yana cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk mutumin da ya karbi dukiyar jama'a da nihin yayi amfani da ita ya maida musu ubangiji ta'ala zai maida masa wannan dukiya ma'ana Allah zai taimaka masa ya maida ma jama'a dukiyar su shi ma ya samu tashi sai ya ce wa man akhazaha yuridu itlafaha atlafahu Allah duk wanda ya karbi dukiyar jama'a da nihin ya halaka ta Allah zai halakar da shi kaga anan su da yawa anan zaka ga mutun cewa inda za a waiwaya matsalar daga wajen shi ne yanzu zaka zo ka taimaka ma mutun ka zo ka bashi hannun jari ya je ya juya in ya juya ya samu nashi ya maido maka to amma aslan ma wani da zai karbi dukiyar mutane zai karba ne ba da nihin ya maida ba dan ya ci dan haka sai kaga wannan dukiya Allah ya watsar da ita shi bai amfana mabalantana ya amfanar da wani kuma musiba ta bashi ta haukan shi indai ba ya fi masa ba kai to dan haka anan aslan ma su waɗannan munafikai ba su da niyyar taimaka ma addinin Allah iya alkawali ne suka masa suka bayyana cewa in har Allah ya wadatar da su za su dau wani kaso daga cikin abin da Allah ya ba su na dukiya su yi sadaka kuma za su zamanto daga cikin bayi waɗanda suke na gari shine anan Allah ya ce sai Allah ya bi bayan su da munafirci wanda ke cikin zukatansu har izuwa yinin da za su haɗu da Ubangiji subhanahu wa ta'ala hukumar da Allah ya musu anan sai ya sha makance tsakaninsu da tuba dan ka'ida ne duk wanda ya zaba ma kansa hanya ta bata da halaka Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya kare ingiza shi falamma zagu azagallahu qulubahum wanda fa yayi kokarin neman gaskiya Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya hure masa hanyar da zai gane ta wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha la ma'al muhsinin ubangiji ta'ala sai ya masa muwafaqa dangane da fahimtar gaskiya da tabbata a kanta to shine anan Allah yace shin ba su da sanin cewa Allah na sanin abin da ke buye a cikin zukatansu wala jiwahum da shawarar su gaba daya ma'ana da abin da suka koye da abin da suka fito suka bayyana gaba daya ubangiji ta'ala masani ne game da shi sai yace wa anna allaha allamul ghuyub lalle ubangiji ta'ala shine mai matukar sanin abin da yake fakikke ma'ana duk wani abu wanda yake buye ubangiji subhanahu wata'ala ya san shi wannan na nuna mana fadin ilimi na ubangiji subhanahu wata'ala abin da ke buye da abin da ke bayyana gaba daya ubangiji subhanahu wata'ala ba abin da yake fabuwa gare shi wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba ma'ana abin da ka koye a cikin zuciyarka da abin da ka bayyana da abin da nan gaba tunanin shi zai tsarsu a cikin zuciyarka gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala masani ne game da shi wannan na nuna mana kenan a matsayin mu na mu'minai ya dace ya zama wajibi mu yi gaskiyar niyya tsakanin mu da ubangiji subhanahu wata'ala haka nan tsakanin mu da bayinsa in za mu yi alkawali ya zamanto alkawali ne na gaskiya الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين وبنجي تعالى يجي الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ودندا سكي ايبنتا المطوعين اصلي المتطوعين ني سي اكا شاهي تا اونكين سي اكا يي ادغام كين تفي نفي الذين يلمزون المطوعين كينان اصلين كلمه an ciro ta ne daga at-taqawwu idan aka ce at-taqawwu shine wato zawwa da wani aiki na ibada domin neman karin lada shine Allah yace allazina yalmizuna al-muqawwi'ina lalle wadanda suke aibanta masu neman lada min al-mu'minina daga cikin mu'minai fi sadaqati game da al'amarin sadaka sadaka ce wadda take ba ta wajibi ba, amma dan neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, mazan jiya sai su ci rusu kullu dan abinda suka samu su zo su bada shi a matsayin sadaka. Kamar yanda Abu Mas'ud shine Uqba ibn Amir al-Badri al-Ansari ya rawaito hadisi yake cewa lamma nazalat ayatu sadaka, lokacin da ayar sadaka ta sauka wanda Ubangiji ta'ala yake zaburar da muminai, wa zai ba Allah ramci ramci wanda yake kyautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lullunka masa, shine yace kunna nuhamilu ala buhurina, yace mun kasance dako muke yi a gadan bayan mu, mutun yaje ya jabi kaya a gadan bayan sa ya kai ya sauke a biya shi dan abin da ya samu sai ya kasa biyu, in ya biya bukatun shi rabi sai ya ba Allah rabi, shine yace kunna nuhamilu ala buhurina, yace mun kasance muna dako a gadan bayan mu, mu dauki kaya mu je mu sauke a biya mu, mu zo mu bada sadaka. Shine yace sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ne karamin karfi ne, kamar yanda wata riwaya ta bayyana sunan shi shine Abu Aqil al-Ansari, wanda kwana yi yana jin ruwa a rijiya ya dauka ya je ya zuba ma jama'ar da suka sanya shi wannan aiki akan za a bashi dabino zakka biyu. Kwana yi yana jin ruwa a rijiya ya kai ya sauye ya zo ya dauka ya kai ya sauye dan a bashi dabino zakka biyu, da aka bashi wannan dabino ko mu ce tiya biyu dai tunda sa'i biyu ne, da aka bashi wannan dabino tiya biyu sai ya kawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah sai ya ce masa ya zuba akan tuliya an yi tarin abinci wanda yake na sadaka da muminai suke kawowa. Munafikai suka ce a'a, me Allah zai yi da tiya ɗaya ta dabino, suka ce ba komai bai ke nihi, an gane ku, ba komai bai ke nihi illa an yuzakkira bi nafsihi fa yu'ta shay'an min as-sadaqa, sai dan ya sanar da kanshi cewa shi mabukaci ne a dau wani abu daga zakka a bashi. To kasancewar wani kuma daga cikin sahabbai ya dauko dukiya mai tarin yawa ya kawo, sai suka ce ai dan ya nuna ma mutane shi ne sadaka ne riyace, duk da cewa akwai riwaya wadda take nuna cewa Abdurrahman ibn Auf ya mallaki iya abinda yake mallakar shi dirhami 8,000, ya kawo dirhami 4,000 yace ya rasulullahi gaya na ba Allah ranci, wannan 4,000 kuma zan tanaje shi ni da iyalina. Da wani daga cikin sahabbai shi kuma ya kawo wusiki 100 ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tiya 60 so 100 kenan tiya 6,000. To duk da cewa wannan riwaya bata inganta ba, a nan shi Abu Aqil al-Ansari da ya kawo tiya shi ɗaya ta dabino, munafikai sun aibanta shi suka ce me Allah zai yi da tiya ɗaya ta dabino, ai Allah mawadaci ne game da sadakar wannan. To shine a nan Ubangiji ta'ala sai ya turo sako ya saukar da wannan waqaya, allazina yalmizuna al-mutawwi'ina min al-mu'minina fi sadaqati, waɗanda suke aibanta masu neman lada daga cikin muminai game da sadaka, wallazina la yajiduna illa jubdahum, suna aibanta waɗanda ba sa samun abinda za su yi sadaka da shi sai bakin gulgudan ikonsu, kenan kamar shi wannan wanda ya yi sadaka da tiya ɗaya ta dabino, wancan kenan waɗanda kuma suka ba da dukiya mai yawa suka ce a aidar riyali kawai don su nuna ma mutane su masu dukiya ne, kenan da wanda ya yi abin kwarai, da wanda ya kawo bakin gwalgwadon shi ba wanda ya fita a wajen munafiki, shi duk abin da za ka yi ba yanda za a yi kai masa daidai, in ka ba da yawa ya ce ka yi ba don Allah ba, in ka ba da kaɗan ya ce ni Allah zai yi da abin da ka ba da. To shine anan Allah ya ce wallazina la yajiduna illa jubdahum, kenan anan wayalmizuna allazina, wannan kenan ma'adufun ne ala yalmizuna almutawwi'ina, wayalmizuna allazina la yajiduna illa jubdahum, suna aibanta jama'ar da ba sa samun abinda za su yi sadaka da shi illa jubdahum sai gurgudan ikonsu, Ubangiji ta'ala ya ce fayaskharuna minhum, munafikai izgili suke da su, ma'ana suna musu ba'a, sakhirallahu minhum, Ubangiji ta'ala zai saka wuta musu da izgidin su a gobe kiyama. Wannan kenan min babil muqabala, yanda suka ma mu'minai izgidi, Ubangiji ta'ala zai sha ma mu'minai fansa, su ma zai izgidi da su a ranar kiyama. Wanda hadisi ya tabbata, munafikai sai Allah ya ba su haske, in an hau kan siradi wannan haske sai Allah ya guce shi. Suna tsammanin cewa la ilaha illallah su zata amfane su a ranar kiyama, Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya wuce wannan haske. Wannan shine sakayyar da Allah zai musu, shine sai ya ce walakum azabun alim. Ubangiji ta'ala ya ce tare da haka kuma sun cancanci azaba wanda take ma'abuciyar radadi. Don haka Ubangiji ta'ala mai godiya ne. Shi dai abinda ake bukata mumini yayi dan Allah, duk abin da yake bakin gwalgwadon samun ka ko mun kankantar shi, to ana bukatar ka bada shi fi sabilillah. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana fattaqun nar walau bi shikki tamra, ku sanya garkuwa tsakanin ku da wuta. Manzon Allah yace koda da tsagin dabino ne. To anan fa wannan shi tiya ɗaya ya dauka ya bada, a kadan tiyar dabino akalla ka samu dan dabino sama da 200 ko 300 a ciki ko sama da haka. To anan manzo Allah ya ce koda da tsagin dabino ne. To amma su wannan tiya ɗaya ta dabino da ya bada su bata musu ba, suna ganin cewa wai dai wai jirwaye da kaman wanka ne, ma'ana dan ya nuna dungu ne yake, dan ya nuna cewa shi mabukaci ne a taimaka masa, sai suke aibanta shi. Lafazin yalmizuna minal lamz ne, al-lamz bi ma'ana at-ta'yib, aibanta mutum, wanda sifa ce ta munafikai. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, Ubangiji ta'ala yace waɗannan munafikai, kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yace roƙa musu gafara ko karka roƙa musu, duk daya. An gane ko? Kenan wannan yanda zaka kaddara astaghfarta lahum amla am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul munafiqun, sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum inna Allah la yahdi al-qawma al-fasiqin. To dan haka anan Allah yace istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, ka roƙa musu gafara ko karka roƙa musu, Allah yace duk daya. In tastaghfir lahum 70 marra, Ubangiji ta'ala ya ce da za ka roƙa musu gafara su 70, falan ya gafira Allahu lahum, Ubangiji ta'ala ba zai gafarta musu ba. Nan 70 marra lil mubalaga ne, dan kai matuƙa, wani ai ko su kaza ka mun kaza ba zan yi ba, ba dan yana nuna cewa in yayi sun ya dora akan 70 kin cewa Allah zai gafarta musu, duk da cewa haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi kokari. Kamar yanda za mu iske bayani zai zo a waccan aya ta gaba, an gane ku? Nan dai Ubangiji ta'ala ya ce roƙa musu gafara da rashin roƙa musu duk daya. Da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai roƙa musu gafara ta Ubangiji su 70, Ubangiji ta'ala ba zai gafarta musu ba. Sai ya ce zalika bi annahum kafaru billahi wa rasuli, domin sun kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sun kafirce ma manzansa. Ma'ana wannan ukuba ta rashin karɓar gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala gare su, sakamakon shi ne kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala da manzansa da suka yi. Ta yaya suka kafirce masa? A nan rashin yarda da kalima ta la ilaha illallah a zuciyarsu, kamar yadda can Allah ya ce zalika bi annahum amanu, lamarin yanda yake Ubangiji ta'ala ya ce domin sun yi imani, da me suka yi imani da halishinsu? Sai ya ce summa kafaru, sannan kuma sun kafirta, kenan bi qulubihim da zukatansu. Shine anan Allah ya ce zalika bi annahum kafaru billahi, domin sun kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa rasulihi, kuma sun kafirce ma manzansa. Wallahu la yahdi al-qawma al-fasiqin, Ubangiji ta'ala baya shiryar da jama'a waɗanda suke marasa da'a, wato izuwa hanya wadda take ta gaskiya. Ma'ana yanda suka zaba ma kansu hanya ta baka da halaka, haka Ubangiji ta'ala zai kare ingiza su har mutuwa ta cin musu. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilafa rasulillahi wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wa qalu la tanfiru fil har, قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين وبيجي تعالى كيشوا فرح المخلفون بمقعدهم ودند سك الزونة basu fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakin da ake nihi anan shine yakin Tabuka wato sun yi farin ciki bi maqadihim da zaman su maqad anan bi ma'ana bi maqadihim bi ma'ana bi qu'udihim da zaman su wanda asali lafazin maqad kenan suna ne wanda yake na mazauni abinda ake zaunawa akan shi kenan ismul maf'ul ne don haka kujera ake ce masa maqa'id jam'in ta shine maqa'id wa anna kunna naq'udu minha maqa'id lis-sam'i farihal mukhallafuna bi maq'adihim wadanda suka zauna basu fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ta'ala yace sun yi farin ciki bi maq'adihim da zaman da suka yi khilafa rasulillahi bayan manzon Allah ya fita su sun zauna ma'ana sun yi farin ciki dadi suke ne wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi sun yi kyamar wato sun yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dukiyarsu da rayukansu dan daukaka addinin Allah iya abinda suke kyama su ba sa son su fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ba sa son su ciyar da dukiyarsu shine anan Allah yace wa karihu sun ki an yujahidu fi jihadi da wa tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da rayukansu fi sabilillahi dan daukaka addinin Allah wa qalu junansu sai suka fada ga juna la tanfiru fil har suka ce kar ku fita yaki a wannan tsananin zafi wanda yakin Tabuka ne kuma an yi dace da lokaci ne wanda yake na zafi inwa a wannan lokaci dadin ta yake tabbata kuma ga ƴaƴan itace sun dina sai suka karkata zuwa wannan jin dadi suka fada ga junansu suka ce kar ku fita wannan yaki wanda kuma tafiya ce wanda take mai nisa kamar kar mu manta aya ta gabata law kana araban qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'udat alaihim ashqa Ubangiji ta'ala yace tafiyar ce ta yi musu tsawo domin tsakanin Madina da Tabuka tafiya ce ta kusan kilo 700 da ƴan kai wanda kuma ga karancin guzuri a wannan lokaci babu abin hawa wadatacce mutum uku ake hadawa da ragumi guda su ringa baki baki har ta da shi shugaban tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutum biyu aka hada shi aka ba su ragumi guda suke baki baki kuma ga karancin guzuri to shine anan su munafikai da za a fita wannan yaki sai suka ce a kar ku fita yaki a wannan tsananin zafi suka ringa ma junansu wannan wasiya wanda shugaban munafikai da ya tsare hanya sai da ya dawo da adadi wanda yake mai yawa dan haka ubangiji ta'ala ya ambaci wannan yaki cewa ghazwatul usra laqad taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'atil usra Ubangiji ta'ala yace kul ce da su naru jahannama wutar jahannama ashaddu harran ita ce mafi tsananin kula ma'ana ita ce mafi tsanani ga zafi Ubangiji ta'ala yace law kanu yafqahuna da sun kasance suna fahimta da ba za su daina fita yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun yi kokarin fita yaki da shi domin fita yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine zai ba su kariya dangane da tsananin zafi wanda yake na wutar jahannama kenan da ba za su fifita ba wannan zafi wanda yake na duniya akan zafi wanda yake kowanne tsanani shine zafi wanda yake na kiyama shine ubangiji ta'ala yace kul ga ya musu naru jahannam wutar jahannama ashaddu harra ita ce mafi tsanani ga zafi laukanu ya alamuna wato da sun kasance suna fahimta suna sanin haka Ubangiji ta'ala yace da ba za su zauna ba manzon Allah ya fita fagen daga don haka fali ya baha ku kalila Ubangiji ta'ala yace ce da su su yi dariya il kadan a duniya wannan dan jin dadi da suke gani cewa wato shine ya shagaltar da su game da fita yaki Ubangiji ta'ala yace fali ya baha ku kalila su yi dariya il kadan wali ya buku kasira da sannu za su yi kuka wanda yake mai yawa a gobe kiyama kenan wasayabku la kasira kenan lafazin wali yabku anan sai ka fassara shi da wasayabku la kasira ma'ana za su yi kuka mai yawa a gobe kiyama jaza'an ubangiji ta'ala yace dan sakamako bi ma kanu yaksibun game da abin da suka kasance suna aikatawa shine na munafirci su zo su bada uzuri wanda yake na ƙarya su zauna alhali ko ba su da uzuri Ubangiji ta'ala sai yace da manzansa fa in raja'aka Allahu ila qa'ifatin minhum in har Allah ya dawo da kai zuwa wata jama'a daga cikin su ma'ana in ka dawo daga wannan yaki na tarbuka fasta'azanuka lilkhuruji nan gaba suka nemi izininka domin fita fagen daga tare da kai Ubangiji ta'ala yace fa kullan takhruju ma iya abada ce da su har abada ba za ku fita ba yaki tare da ni walan tuqatilu ma iya aduwa kuma ba za ku yaki ba wasu abokan gaba tare da ni dani da ku daga yau an raba hanya me yasa sai yace innakum raditu ubangiji ta'ala yace domin kun yarda kun amince bil qudi da zama awwala marra wato a farkon karo kenan a farkon karo kun yarda ku zauna manzon Allah shi ya fita kuma alhali babu wani uzuri da ya zaunar da ku to dan haka sai Allah ya biye musu baya da wannan ukuba ukuba wanda take ta dindindin Allah ya ce nan gaba ku sun nemi izininka Ubangiji ta'ala ya ce ce da su ba wanda zai fita yaki tare da ni nan gaba kuma ba wanda zai yaki abokan gaba tare da ni domin ku kun zabi wato shine kun yarda da zama sabanin manzon Allah ya fita kenan a farkon karo kenan anan abin da zamu ƙara ganewa yanda suka zaba ma kansu hallaka da bata Ubangiji ta'ala sai ya ƙara ingiza su sai yace faka uduma al-khalifina dan haka ku zauna tare da waɗanda kenan suke zama ba sa fita yaki yaku kenan munafikan da suka zo suka ba da uzuri alhali ba su da uzuri wasu malaman suka ce al-khalifina anan waɗanda ba sa fita yaki na mata da ƙanƙanin yara da marasa lafiya ku je dai ku zauna tare da su inda kenan zaman shine kuka zaba kenan wannan yana nuna mana wato munafircin munafiki ala sifa ta munafiki duk lokacin da abu ya tinkaro wanda ya kamata a ce ya bada haɗin kai da goyen baya shine farkon wanda yake nokewa nan yaki ne ya tinkari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda da rumawa ne za a haɗu a can Tabuka kasancewar anan kenan abin da ya kamata su bada haɗin kai ɗari saman ɗari su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me za a yi sai suka noke nokewar da suka yi Ubangiji ta'ala sai ya mai musu da wannan uquba nan gaba ba maganar su yaki da manzonsa ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون ubangiji ta'ala yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada karka koma yin sallah ko kuma karka yi sallah ga daya daga cikin munafikai har abada wato da ya mutu ma'ana nan gaba Allah ya ce karka yi sallah ga daya daga cikin munafikai idan Allah ya karbi rayuwarsa wala taqum ala qabri ubangiji ta'ala ya ce kuma karka tsaya akan kabarinsa domin binnewa ko kuma ziyara ubangiji ta'ala ya ce karka tsaya akan kabarinsa sai yace innahum kafaru billahi domin sun kafirce ma ubangijinsu wa rasulihi sun kafirce ma manzansa wa matu sun mutu wa hum fasiquna halin suna marasa da'a ga ubangijinsu wannan kasancewar Ubay ibn Salul shugaban munafikai na Madina da Allah ya masa rasuwa dan shi Abdullah wanda tacaccen sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fitar da rayayye daga jikin matacci mahaifin nashi shine shugaban munafikai amma shi yana daga cikin waɗanda suke sahun harko na mu'minai da Allah ya ma mahaifinsa rasuwa sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi Allah ya ma mahaifina rasuwa abinda nake bukata ya rasulullahi rigarka wanda take ɗan ciki wanda kake sanyawa a can kuriya wanda ita take taba fatar jikinka yace ya rasulullahi ina bukatar ka bani ita in ma mahaifina likafali kuma ya rasulullahi bukata ta ta biyu kai mai sallah manzon Allah yace an gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauri gar ya bashi yaje ya ma mahaifin nasa likafali an zo an fito da gawa manzon Allah ya wuce zai mata sallah Umar sai ya kama rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya jinyo sai ce ya rasulullahi yanzu sallah zaka masa karka manta fa shine fa a rana kaza yace kaza yace kaza a rana kaza shine ya faɗi kaza Umar ya zana wa manzon Allah irin miyagun kalmomin sa wannan cin mutunci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa duk da cewa riwaya bata inganta ba cewa shine yake faɗa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'zzu minha al-afdal walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la ya'lamun kuma shine yake cewa humul ladina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfadu walillahi khaza'inu samawati wal ard walakinna al munafiqina la yafqahun to dan haka kasancewar anan Umar sai ya tunatar da manzon Allah yace ya rasulullahi karka mantawa shine ya faɗi kaza kuma in sallah zaka masa manzon Allah yace ya Umar gyaleni manzon Allah ya wuce manzon Allah zai wuce har da Umar sai ya sake jinyo shi yace ya rasulullahi yanzu sallah zaka masa karfa ka manta ga irin miyagun maganganun shi manzon Allah ya sake cewa Umar gyaleni hannu manzon Allah sai ya je ya wuce Umar sai ya jinyo shi ya nace akan haka a ƙarshe manzon Allah ya ce kai Umar zabi fa Allah ya ban in roƙa musu gafara ko kar in roƙa musu inda zan roƙa musu gafara su 70 Allah ba zai gafarta musu manzon Allah ya ce dadawa zan yi akan 70 kin manzon Allah ya wuce ya masa sallah da aka gama sallah ba a dauka wani tsawon lokaci sai Allah ya turo sakon cewa wala tusalli ala ahadin minhum mata abada karka ma ɗaya daga cikin munafikai sallah da ya mutu har abada Allah ya ce daga nan an gama munafikai ne su 12 kamar yanda hadisi ya inganta wanda Allah ya yi alƙawarin ba zai gafarta musu ba wanda munafircinsu ya kai gaya to wannan yana daga cikin su dan haka sauran har Allah ya karɓi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wani munafiki da manzon Allah ya koma yi mishi sallah duk wanda munafircin shi ya fito hili wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da ya zana ma Huzaifa kusan mutum 80 wanda Allah ya tabbatar masa cewa munafikai ne wanda wancan riwaya ita kuma 12 wanda Allah ya yi alƙawarin cewa ba zai gafarta musu ba to shine anan Allah yace wala taqum ala qabri kuma karka tsaya akan kabarinsa domin binnewa ko kuma ziyara ma'ana karka tsaya akan kabarinsa kai masa addu'a kuma karka tsaya akan kabarinsa domin ziyara duk da cewa ziyara ta kabarin munafiki wannan ya halatta a shari'a kafiri makuntai irin na arna za ka iya zuwa domin ziyara an gane ko wannan ya tabbata a sunna ana iya ziyara ta kabari na wanda yake kafiri amma in ka je kai ne zaka amfana da wannan ziyara amma shi ba zaka amfana da shi ba ba zaka yi masa addu'a ba duk abin da ake yi da na sallama in za a shiga makabarta in dai ta arna ce da yin addu'a ba a yi illa abin da zaka yi ka je ka sanya wannan kabari gabanka ka dau izina ka dau cewa kai ma makomarka dai nan ci ga waɗannan dukkan gare wanda suka ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ga yanda makomarsu ta kasance a yau kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bashi izinin ya roƙa ma mahaifiyarsa gafara Ubangiji ta'ala ya hana shi ya nemi izinin ya ziyarci kabarinta Ubangiji ta'ala ya bashi izinin ziyarar manzon Allah ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa da wasu jama'a na sahabbai manzon Allah ya yi kuka ya sanya jama'a kuka amma izinin ya roƙa mata gafara Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya hana shi. To dan haka anan yace wala taqum ala qabri, kar ka tsaya akan kabarin sa kenan domin binnewa. Innahum kafaru billahi, domin sun kafirce ma Ubangiji ta'ala wa rasulihi, sun kafirce ma manzon sa. Wa matu wa hum fasiquna, Ubangiji ta'ala yace sun mutu halin suna fasikai. Umar yake cewa wallahi bayan wannan al'amari yace har sai da na ringa mamakin kaina, irin yanda na ringa buga gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, na nace masa so da yawa sai in kai abu daga baya ka ringa ganin wayaya akai nayi kaza. Yanda ga jama'a shi Umar sai manzon Allah zai wuce sai ya kamo rigar shi ya janyo shi abin ya riga ya rufe masa zuciya, yaya za a yi wannan munafiki a wuce gaba a yi masa sallah. Wannan kuma yana ɗaya daga cikin abin da yake nuna mana irin dacaccen ra'ayi na Umar, wanda a cikin sahabbai Umar ya yi fice, Ubangiji ta'ala ya ba shi ra'ayi wanda yake mai dacewa. Don haka su da yawa Umar zai ba da shawara ya ba da ra'ayi akan wani abu, kai tsaye sai sako daga wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya zo kuma ya yi daidai da ra'ayin Umar. Nan kaga shi yace Umar yace ya Rasulullah yanzu sallah zaka masa, yana ce akan haka kuma bayan gamawa Ubangiji ta'ala yace to daga wannan an gama, nan gaba wani munafiki in dai Allah ya masa rasuwa daga cikin su to karfe masa sallah. Wanda malamai suka ce wannan an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa ka ba da rigarka, manzon Allah yace sallata da rigar da na bada ba abinda ba tsiyar za su kulla masa game da azaba ta Allah, ma'ana babu kariya da za su bashi. Wannan irin siyasa ce ta tafiyar da al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, inda manzon Allah zai hana wannan riga ko kuma zai ki masa sallah, kasancewar wannan sahabi zai iya damuwa. Kuma anan wasu malamai kamar yanda wata riwaya ta bayyana, a ranar yakin Badar an zo da Al-Abbas ibn Abdul Muttalib a tuba babu riga tare da shi, an zo da shi a cikin ribatattun bayi domin ammi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wan mahaifinsa ne. A nan aka karɓo riga ta Ubayy ibn Salul da ita ce ta masa daidai, manzon Allah ya amshi rigar ya sa ma Ubayy, wanda Ibn Uyayna ya ce wannan riga da manzon Allah ya amsa ta Ubayy ibn Salul ya sa ma wan mahaifin shi Al-Abbas, wannan ita ce manzon Allah ya saka wata mishi. An gane ku sakayya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mishi. Sai ya ce wala tujibka amwaluhum wa auladuhum, Ubangiji ta'ala ya ce tarin dukiyarsu da yawan ƴaƴansu Allah ya ce kada ya kayatar da kai. An gane ku yawan dukiyarsu da yawan ƴaƴansu Allah ya ce kada ya kayatar da kai, domin ƴaƴa da dukiya iya amfaninsu shine rayuwar duniya. A ranar kiyama ba tsiyar za su kulla ma mutum sai dai in sun kasance salihai ne. An gane ku shi ma ya samu Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da zuciya wadda take kubutatta mai cike da tauhidi, to shi ne ƴaƴa'in mu'minai ne za su amfani mutum a gobe kiyama, hakanan wato dukiya. Sai ya ce innama yuridullahu an yu'adhibahum biha fid dunya, Ubangiji ta'ala kadai na nihin ya azabtar da su da wannan dukiya tasu a rayuwarsu ta duniya, su sha wahala a wajen tarata kuma ba za su amfana da komai ba a ranar kiyama. Watazza haka an husuhum, rayukansu ta fita wa hum kafiruna, halin suna masu kafirce ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ma'ana Allah ya yi nihin ya kashe su akan kafirci. Dan haka Allah ya ce dukiyarsu da ƴaƴansu kada su kayatar da kai, karshen su dai shine mutuwa akan kafirci. Nan insha Allah ta'ala ya kamata mu dakata, da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.